بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين أن ينسن أبنجي مدوكي كمان أن مكسني أكوي هنيا ميسوكي وجنسن الله أكوي هنيا مسكيشيا أكوي هنيا ميسوري هنيا ميسوري تشي هنيا دفلسفة سكيبي da dokoki na hankali domin sanin Ubangiji. Akwai hanya matsakaiciya ta hanyar sanin tsarin Ubangiji da makamantansu domin mu san Ubangiji. Akwai kuma hanya mai sauƙi, wato hanyar tabbatar da samuwar Ubangiji ta hanyar sanin cewa akwai samammu waɗanda ya samar. Wace hanya tana da muhimmanci sosai a bita domin sanin Ubangiji subhanahu wata'ala? Daga cikin hanyoyi waɗanda suke masu amfani ko masu sauƙi waɗanda aka yi nuni da su, akwai hanyar da Imam Sadiq alayhi salam ya yi nuni da ita ga Disani. Disani mutum ne wanda yake shi mai bautar gumaka, ko ko mu ce ma wanda bai yadda da akwai Ubangiji ba, shi bai yadda ma akwai abun bauta ba. Yayin da ya tambayi Imam Sadiq game da Ubangijinsa, asalin al'amarin shi ne Sham, wanda yake ɗalibi ne na Imam Sadiq, ya haɗu da Disani. Sai Disani yake tambayarsa, shin kana da Ubangiji? Sai ya ce, eh mana, na da Ubangiji. Ya ce, shin Ubangijinka mai iko ne? Ya ce, eh mana, Ubangiji na mai iko ne. Sai ya ce, shin zai iya sanya duniya cikin kwai? Ya sanya duniya cikin kwai ba tare da ya karanta girman duniya ba, ko ya girma shi kuma girman kwai? Sai Sham ya ce, jira ni sai na same ka shekara mai zuwa. Da ya fita sai ya je wajen Imam Sadiq, da yayin da aka yi masa izini ya shiga, to shi ne sai yake tambaye shi, yake kuma ba shi labarin matsalar da ta faru tsakanin shi da Abu Shakir Disani. Ya tambaye ni kaza, na ce kaza, ya tambaye ni kaza. To sai Imam Sadiq ya tambaye Sham, marskanka guda nawa ne? Sai ya ce, biyar. Mariskai mun sani ji, gani, taɓawa, shaka da makamancin wannan. Ya ce, guda biyar ne. Sai ya ce, wanne ne fi ƙaranci a cikin? Sai ya ce, idan, shi ne ƙaramin ciki. Wato mai gani shi ne ƙarami, idanu kenan. Ya ce, ya girman shi yake? Ya ce, kamar girman ƙwayar ƙasa ko tsakuwa. Imam Sadiq ya ce mishi, duga gabanka, me kake hangowa, me kake gani? Sai Imam Sham yake, ina ganin sama, ina ganin gidaje, ina ganin ƙasa, ina ganin benaye, ina ganin filaye da duwatsu da ƙoramu. Sai Imam Sadiq ya ce, to wanda yake ya sanya kamar gwargwadon ƙwayar wake ko ƙwayar ƙasa, ya sanya ta tana da suka waɗannan abubuwa da girmansu, mai iko ne abin da shi Disani yake tambaya? Sai Hisham ya faɗi, ya sumbunci hannun Imam Sadiq da kansa da kafafunsa, ya ce, wannan ma ishe na amsa. Washe gari da Disani ya zo masa, sai ya ce masa, na zo maka mai musulunta ne. Wato Disani ya ce, na zo maka mai musulunta ne, bayan ya gaya mishi amsa. Don haka Disani ya fita daga wajen Hisham har sai da ya je kofar Imam Sadiq ya nemi izini. Aka yi masa izini ya shiga. Yayin da ya zauna, sai yake cewa da Imam Sadiq, ka nuna min abin bauta, wato gaya min waye zan bauta, waye Ubangijina? Imam Sadiq sai ya ce, waye sunanka? Sai ya shiru, sai ya fito daga wajen Imam Sadiq. Da ya fito waje, sai sabon suka ce, me yasa kai haka? Da ya tambaye, me yasa ka fito? sai kica ya tambaye ni in gaya masa sunana idan na ce sunana Abdullah ban Ubangiji kenan to da zai ce lallai wane ne wannan Allah din da nake bawan sa sai ya kure ni shi yasa ban gaya mishi sunana ban nemi izini na fita sai suka ce ka koma ka ce ya gaya maka Ubangijinka amma kada ya tambaye ka sunanka to saboda haka disa ne kuma wajen Imam Sadiq yace da shi gaya min sunan Ubangiji na ba tare da gama gaya min Ubangiji na wato ka tabbata min Ubangiji ba tare da ka tambaye ni sunana ba to akwai wani yaro yana wasa da kwai gaban Imam Sadiq sai Imam Sadiq ya karbi wannan kwan yace ba ni wannan kwan yaro sai yaro ya mika masa kwai sai Imam Sadiq yace da shi wannan wani rufi ne wato katanga ce rufaffiya wato bawon kwai tana da fata mai kauri a ciki kuma a ƙarshenta akwai wata fata siririya a ƙarƙashinta ƙarƙashinta akwai wata fata siririya wato fatar da take bayan kwai kenan bayan bawo bayan shi kuma akwai wani fari wanda yake ruwan azurfa to bayan wannan ruwan azurfa din sannan kuma akwai wani a ciki wato kwandwa kenan wanda yake ruwan zinare suna tare sannan ba sa cakuɗa da juna suna ne yadda suke sannan kuma azurfa ba ta suna yadda suke babu wani mai gyara da ya fito daga ciki balle ya bayar da labarin daidai suke ba daidai suke ba ya suke babu wani mai barna da ya shiga balle ya bayar da labarin lalacewar su wato babu wani abu da yake shiga ya lalata su babu wani abu da yake shiga domin gyara su idan sun lalace sannan ba a sani ba shin namiji ne ko mace kuma idan ya tsage sai dawi su ya fito ko kaza ta fito irin wannan yace yana tsagewa domin fitowar misalin kamar dawi su shin kana ganin akwai wanda ya shirya hakan wato wannan kwai kenan misalin kwai kenan shin kana ganin akwai wanda ya haka saboda haka sai disani ya san koyar da kansa tsawon lokaci sannan sai ya ce na shida babu Ubangiji sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shida Muhammad bawansa ne manzansa ne kuma na shida kai hujjar Allah ne akan talikai wanda yake wato Allah ya sanya shi hujja akan bayi saboda haka wannan abubuwa ne wanda yake masu ban mamaki sosai wanda yake tsari ne mai girma wanda idan mutum ya bincike sosai ya yi tunani sosai zai ga cewa lallai babu wani abu wanda zai kai shi zuwa ga natija sai zuwa ga natija cewa lallai akwai Ubangiji wanda yake mahalicci ne mai girma wanda ya komai ya tsara haka in ba haka ba kwaya za a yi tsara kanshi haka kwai a matsayin shi na jiki wanda yake jiki ne wanda yake babu abin nan babu wani hankali tattare da shi babu wani rai tattare da shi wanda yake yayi abin da ya ga dama da za a yi kuwa ya tsara kansa haka wannan abin mamaki ya isa don haka kinan wannan tsari yana nuna mana cewa dole a samu wani wanda dukkan abin nan zai take zuwa gare shi dukkan samun wato dukkan samu za take zuwa gare shi wanda shine tsara hakan ba kowa bane ko wannan sai Ubangiji madaukakin sarki wanda yake komai yake kowa to idan mun duba sosai za mu ga wannan yana nuna mana dalilin tsari wato tsari yana nuna mana wanda ya tsari kuma wanda wannan tsari din shi babu wanda ya yi shi idan ko da akwai wani da ya yi shi to da shi wancan wanda ya yi shi sai zama shi ne Ubangiji sai zama shi ne wannan ba shi ne Ubangiji ba idan wannan misali kenan daga cikin misalai na tabbatar da samun Ubangiji za mu ga akwai dalilin fidar halitta cewa dukkan halittu suna ji a cikin samuwarsu cewa kowane rai tana ji cewa akwai wanda ya yi ta. Wannan ma wani dalili ne da ake kafa hujja da shi wajen sanin cewa akwai Ubangiji. Kowane rai tana sanin cewa akwai wanda ya yi ta, kuma wannan wanda ya yi ta shine Ubangiji. Domin duk wani mai hankali idan ya duba kansa ya ga samuwarsa, ya san ba shi ya kansa ba, wal Allah da shi ya kansa akwai wani shakali da ya fi so ya kansa, amma sai zama ba haka ba ne. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi komai kamar yadda ya so, ya tsara shi kamar wanda ya so. Wannan kawai ya ishe mu babba aya sosai wajen sanin cewa Ubangiji shi ne yake yin sama. Akwai dalili mai sauki har ila yau wanda yake nuna cewa duk sanda aka ga wani abu to lallai akwai wanda ya yi shi. So da su kan bada misali da cewa sawu yana nuna akwai wanda ya yi tafiya. Da zamu ga kashin raƙuma, da zamu tabbatar da cewa akwai raƙumi. To wannan ma wata hanya ce da malaman aƙida suke bi wajen tabbatar da samu Ubangiji, cewa dukkan wanda duk wani abu da muka gani to tabbas akwai wanda ya yi shi. Idan muka ga kamar misali wannan mota, wanda ya ga mota a daji a jiye ko wani gida a jiye zai tabbatar da akwai wanda ya yi shi. Bayan da zai ya ce wannan gida ya tsara kansa ko wannan mota ta tsara kansa, sai mutane su ga alamar hauka tare da shi. So da haka wannan yana mana cewa duk wani abu da muka gani akwai wanda ya yi shi. Akwai dalilai na burhan da malaman falsafa suke amfani da shi, wanda suke amfani da cewa dukkan samuwa imma dai wajiba ce samunta, imma kuma ba wajiba ba ce. Samuwa da take wajibi ne sanin samunta shi ne samuwar Ubangiji. Akwai kuma samuwa da take ba wajibi ba ne samunta shi ne mai samu sauran bayi. Don haka wanda yake samu su wajibi ce shi ne fa ya samu, sannan ta hanyar sani da samarwarsa ga sauran bayi ne su kuma suka samu samuwa. Wannan ma hanya ce da masu ilimi na hankali suke amfani da ita domin me? Domin tabbatar da cewa dukkan wani samame, wato dukkan wani samuwa, imma dai wajibi kamar samu Ubangiji, imma kuma wanda yake ba wajibi kamar sauran bayi, domin su kai ga cimma cewa sauran bayi samu su tazo ne daga samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma hanyar da a rufe masana Allah suke bi. Wannan hanya shi ne ta hanyar tsarkake zukatansu. Idan suka tsarkake zukatansu sai zamanto sun sami a tsarki da fahimtar Ubangiji da samuwarsu ta baɗini. Idan suka sami tsarkin zuciya sai su sami wani haske a cikin zukatansu. Wannan hasken da suke samu a cikin zukatansu shi ne ke haskake musu zuciya. Idan ya haskake musu zuciya shi kenan sai su samu wani haske a cikin zuciyarsu wanda zai samu nuni da baɗininsu zuwa ga samuwar Ubangiji. Wannan shi ne ake nufin hanyar samuwar Ubangiji ta hanyar halarta, ta hanyar tsarkaka na baɗini, ta hanyar gani na baɗini. Sai zamanto sun san Ubangijinsu ta hanyar baɗinin samuwarsu. Wannan hanya ce ita ma da ke sanin samuwar Ubangiji. Yana da muhimmanci matuka. Bayan mun tabbatar da samuwar Ubangiji, mun san cewa lallai akwai Ubangiji, to tambaya da za ta biyo baya shi ne waye Ubangiji, ya yake, me siffofinsa, me ayyukansa. Wannan cikin sauƙi hankali da ruwayoyin Qur'ani sun ba da hujjoji akan cewa Ubangiji samame ne, domin da babu shi da babu wata samuwa da za ta samu bayansa, da ba a samu sauran samuwa ba. Domin wannan samuwar da ba ita ta yi kanta ba, to dole akwai wanda yi ta wato shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Zai kenan. Nabi wannan Ubangijin ba shi da iyaka. Domin da kamala shi tana da iyaka da ya buƙaci wanda zai kammala shi. Sannan wannan Ubangijin azali ne ba shi da farko. Kuma abadi ne ba shi da ƙarshe. Abinda muke ce mishi sarmadi. Wato ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.